barkamu da sake saduwa da kuta cikin wani sabon shirin na fatawa, shirin da ke zo muku daga nan jaridar Nazarta murya harkan jama'a kai tsaye a kowace rana irin wannan kuma a daidai wannan lokaci. Ya wani shiri ne da kowane mako makan gaisa malamai na addinin musulunci domin ɗaukar wani maudu'i wanda za a tunatar da mu da shauran masu sauraro a kai wanda malamanmu kan yi. Alhamdulillah, kamar kowane mako Allah cikin ikonsa a wannan makon ma ya ba mu ikon yin hakan, a inda yau za mu kasance da waɗansu bayan Allah a cikin shirin waɗanda suka zo daga lajinar da'awa da ke Zaria, kuma za mu kuma yi wani karatu da janyo hankali akan kafafen sadarwa na intanet, watan kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu akan al'umma, kafafen sadarwa na intanet watan yanar gizo da tasirinsu insha Allah ta'ala a kansu za su yi mana karatu da muje irin abubuwan da ke kunshe da wannan al'amari, alkhairinsa da sharrinsa, da kuma ta yaya musulmi ya kamata shi yayi amfani da abun domin amfani gare shi da kuma amfani da shauran yan uwa musulmi ko me ya kamata ya kaucewa ta bangaren abin da shafi wannan abu na yanar gizo ko kuma internet wato kafafen sadarwa na internet da tasirin su da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci ya taimake mu da farko kafin shauran malamai su soma tare da malam Bashir Nawal Muhammad wanda zamu soma da shi kafin sauran su iso cikin yadda Allah malam Bashir Nawal Muhammad idan aka ce kafafen yada labarai na internet da farko wanne irin kafafe ne waɗannan dan mai sauraro kila yana ji da ana internet kuma amma cika kafafen yada labarai to waɗannan irin kafafen yada labarai waɗannan na internet din da kuma irin dangantakar su da yadda mutane ko kuma alaƙar su da yadda jama'a suke amfani da su
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات الإسلام الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
كما يجد تنقوى مالا إبراهيم لباتا هو سوى أبندا أكيسا أتتونا أكن سقوما لباتا تنبايا أكن أنشي كفافا تاجر هو نا إنترنت يأكل في دسو تو أجن قليمنا إيا سوى وسو hanyoyi ne na zamani ko na na'ura da ake amfani da su domin isar da sakonni yau a rayuwar da muke ciki
na'am
in muka koma a tarihi da can dan adam yana da hanyoyin sadarwa masu yawa da shi ya tashi a tafi a hawa baban hawa duk da a tarihi ana bamu annabi Sulaiman alaihi salam ya ga amfani da tsuntsaye da kuma sauran dabbobi wajen isar da sako kamar yadda alqur'ani ya ba mu labari akwai tsuntsu alhudhudu da annabi Sulaiman alaihi salam ya aike shi cewa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin hanaziratin bima yarji'u al-mursilun kafin nan Allah madaukake sarki ya ba mu labari cewa annabi Sulaiman alaihi salam ya tambaya ina hudhudu yake bayan ya tara sojojin shi daga mutane da aljanu da kuma tsuntsaye sai ya ce ina tsuntsun alhudahuda yake kuku ya zama bai nan ne to tun da ya tafi ba tare da izini ba zan yi masa azaba wacce take mai tsanani ko kuma ma zan yanka shi ko kuma ya zo mani da uzuri wanda yake karɓaɓɓe to ba daɗe ba sai ga hudahuda ya dawo yace ma annabi Sulaiman alaihi salam habbu bima lam tuhib bihi wa dikuka min sabain bi nabain yaqin ni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min duni llahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani sabili fa hum la yahtadun Allah ta'ala ana ba mu labarin ga alhudahuda ya ce ya kawo ma annabi Sulaiman alaihi salam sako har ya tafi kasar da ake ce mata Saba'u ya zo ya ga wata sarauniya tana mulki amma kuma sai dai kash ba ta bauta ma Allah to ana nan a cikin irin wannan yanayin sai Allah madaukakin sarki ya kawo mu irin waɗannan kwanaki da muke ciki Balarabi yana waka yana cewa wallayali min az-zamani hubala mushqalatun yulidna kulla ajibi su kwanaki da suke shuɗe ma ɗan adam to kamar mata ne masu ciki za su iya haifa kuna abubuwan mamaki to sai ga shi an zo an samu waɗannan na'urori tun ana amfani da talabijin ana amfani da rediyo ana amfani da telefon da ake amfani da shi na gida to sai ga shi Allah madaukakin sarki ya kawo mu saƙon da yanzu nan mutum zai tura ya samu amsa wani zubin ma gashi suna magana da wanda yake isar ma da saƙon shi yana kallon su shi ma yana kallon shi kuma suna magana a tare kuma waɗannan su ne na'urorin da suka dunkula suka ba da intanet a yau ana amfani da su da manufofi mabambanta akwai manufa ta yaɗa labarai akwai manufa ta isar da sakonni waɗanda kai tsaye ba za a iya kiransu da labarai ba. Akwai manufa ta sada zumunta a tsakanin mutum da iyalansa. Akwai manufa ta sada ƴan uwantaka da ƙulla zumunta tsakanin mutum da abokanansa ko kuma mutum da danginsa. Daga wani gari zuwa wani
gari,
daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. Ƙasashen nan masu nisa kuma ba tare da ɗaukan lokaci mai nisa ba. Sannan kuma sun kunshi waɗanda ake ji da kunne da waɗanda kuma ake gani kawai ba tare da suna motsi ba. Sannan kuma akwai sakonni da ake turawa na hoto wanda ya kasance mai motsi. Dukkan waɗannan kafafe, waɗannan abubuwa sun dunkula a cikin waɗannan kafafe na sadar da sakonni ta hanyar kafar da ake ce mata intanet. Saboda haka a taƙaice, intanet muna iya cewa wata duniya ce a yau mai zaman kanta da ake amfani da na'urori ƙanana da ma manya wajen isar da sakonni da sada zumunta da kuma samun labarai ko kuma isar da su
labarai.
Wannan a taƙaice.
A taƙaice kenan, na'am. Alhamdulillah, an saro. Ana tare da darajar nagarta muna haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa, shirin da ake saurare kai tsaye halin yanzu a wannan rana ta Talata, kuma a daidai wannan lokaci a inda muke tare da watan jama'a ko kuma ƙungiyar Ladnatul Da'awa da ke Zaria, wanda alhamdulillahi ɗaya daga cikinsu Malam Bashir Lawal Muhammad, Allah ya masa isuwa, wanda da shi ke nan mun fara gabatar da wannan shiri. Da kowane lokaci zuwa yanzu, daga kowane lokaci daga yanzu muna sa ran isowar shauran ƴan uwa wanda za su ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Kuma kashin maudu'in mu na yau watan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu, kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu, wanda kamar yadda aka sani akwai su daban-daban. Akwai abin da shafa kamar su Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram da dai makamantansu. To a malamin mana bayani dalla-dalla kama tun daga malai ta kuma tushen abin tun daga can baya irin abubuwan da ake amfani da su wajen sadar da sakonni, har kuma malam ya danganta ya taho har ya jingina mana da halin da ake ciki a yanzu na irin waɗannan na'urori da ake amfani da su wajen isar da sakonni. To Allah ya saka malam waɗannan na'urori da ake isar da sakonni na intanet ko kuma kafafen sadarwa na intanet, akwai alfanu akwai kuma rashin alfanu. Allah ya tsamana alfanun kamar yadda malamai kullum suke karanta da mu shine a inda za a yi amfani da shi wajen isar da sakon Allah da manzonsa don fadakar da al'umma. To amma kuma sai ya zanto ta wani gefen kuma waɗansu sukan juye abin sai ya koma kamar sharri, kaga ana abubuwa da suka shafi bata batanci cin mutuncin mutane da makamantan irin waɗannan. To a kasancewar musulmi komai nashi da akwai tsari, akwai kuma yadda shari'a ce ta fuskanci shi. To kasancewar ga irin waɗansu daga cikin fa'idojin waɗannan kafafen sadarwa ka kuma irin illolinsu, ta waɗannan hanyoyi ya kamata al'ummar musulmi su amfani da su yadda ya kamata, don ko da an zo da su da niyyar wata sharri ne to su juya abin ya koma alkhairi misali.
To alhamdulillah, kamar yadda addininmu na musulunci addini ne da bai ba komai ba, shi dai bayani kansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani Bayahude ya gamu da shi yake tambaye sai yake cewa wai ko wannan wani irin annabi ne na ku, har yadda za ku tsugunnu ku bayan gida ya koya mu. Shi ce kwarai da gaske, ai ba maganan ma tsugunnu da bayan gida ba, duk wani tsuntsu da ka gani yana yawo a sama to sai da annabin nan namu ya mana bayanin mai amfaninsa, alfanunsa ga ɗan adam da kuma cutarwar da zai iya mana bayani. Mun kalli waɗannan kafafe na sadarwa intanet da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su, kai sai muna iya cewa ni'ima ne da Allah madaukakin sarki ya mana. A cikinsu akwai ni'imar gani, domin ana kallon abubuwa a cikinsu. Akwai ni'ima ta ji, domin ana jin abubuwa da su. Akwai ni'ima ta hankali, domin za a iya rubutu a kirkiri wani labari ko a kirkiri wani abu ko kuma a tattauna akan wani abu wanda aiki ne na kwakwalwa. Sannan kuma akwai ni'ima ta harshe, domin ana magana. Sannan kuma akwai ni'ima ta tafawa, domin ana amfani da hannu wajen isar da sakonni da su, domin kila abinda mutum zai rubuta sai ya tafa. wato sai ya rika amfani da harfa domin rubutun shi ya bayyana kuma ya isar da rubutun da yake so ya kai in kuma tuhu mai da wani sako akai sai dai ya amfani da hannunsa ya lallatsa in waya ce ya latsa in kwamfuta ce ita ma ya latsa ta to dukkan waɗannan nitomi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kuma zai tambaye mu a kansu Allah maɗaukakin sarki in yi maka ni'ima abin da yake buƙatar ka yi shi ne ka gode masa a kan wannan ni'ima Allah ta'ala yana cewa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadidun ka tuna ka ambata musu lokacin da ubangijinka yayye kuwa ya sanar cewa tabbas in kun gode ma ni'imar da ne muku ne kuma zan ƙara muku in ku kuka bijire kuka bijirce ma ni'imar da zan muku na muku to tabbas azaba ta ne ya dace shi azaba ta ne tsanani shi sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan ni'imomin da ya mana yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula lallai ji da gani da kuma zuciya wato kana iya fassarawa da hankali kenan dukkan waɗannan Allah ta'ala zai tambayi ɗan adam a game da ni'imomin da ya masa na waɗannan abubuwa idan mutum ya yi amfani da shi Allah sai ya tambaye shi harshen sai ya yi amfani da shi sai Allah ta'ala ya tambaye shi kunnensa me ya ji da kunnensa hannunsa me ya yi da shi dan adam musulmi abinda ake tsammani ya yi a dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shi ne ana tsammani ya gode ma wannan ni'ima to waɗannan kafafi na internet na isar da saƙonni ya ake tsammani musulmi ya ci gajiyarsu ya yi amfani da su babu wata kafa ko kuma babu wani ɓangare da waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwan suka yi watakila da nufin su taimaki addinin musulunci ko tarbiyyar al'umma ne kila kana iya cewa dukkan wata kafa ko wata na'ura ko wani sashi Instagram ne a'a YouTube ne a'a WhatsApp ne a Facebook ne da sauransu dukkaninsu in ka kalla za ka ga tsarin da aka yi kila wanda ya yi su biyi niyyar a ce addinin musulunci ya ci gaba ta sanadiyyarsu ba amma a matsayin mutum na musulmi ne hankali wanda ya san addininsa wanda ya san duk abin da ya yi sai Allah ta'ala ya tambaye shi sannan ba a halicce shi ya zo duniya don yi wasa ba to zai iya karkatar da waɗannan kafafen wajen isar da saƙonni misali a yau halin da ake ciki waɗannan kafafe wani ɓangare ne da musulmai za su iya cin gajiyarsu kyakkyawa a wajen yaɗa dawa ta addinin musulunci wannan shirin da muke gabatarwa akwai tasirin waɗannan abubuwa
ƙwarai da gaske don an gama za a iya tuttura mutane kawai yannan kafa ne
ko shakka ba to kaga cin gajiyar sannan a yi rubutu mai fa'ida a tura a Facebook mutane su karanta akan wata matsalar ta shafi addininsu a nusantar da su a musu umarni da abu mai kyau a hana musu abin da ya zama ba shi da kyau a sanar da su yadda za su bauta ma ubangijinsu wannan duk hanya ce ta dawa da za a iya cin gajiyar waɗannan kafafi na yaɗa labarai ko kuma na sada zumunta ko kuma na isar da saƙonni wajen isar da da'awa ko da waɗanda suka kafa su ba da wannan manufar suka kafa su ba domin ai in ka tura ba za a hana ka ba kasuwa ce duk abin da ka kawo akwai masu siya akwai masu tayawa akwai masu kallo akwai masu dako kowa za ka iya samu sannan kasuwa kowa akwai abin da ke kai shi wani ya je siyo kaza wani ya je siyo kaza ba dole bane a ce in ka shiga kasuwa dole ka yi abada to tabbas musulmai suna da dama da Allah ta'ala ya ba su a waɗannan kafafi da Allah ta'ala ya azurta mu da su wajen isar da dawa abu na biyu shine abinda kai tsaye ba za ka iya kiran shi dawa ba haka ta karanta ba ko da ba a danganta wannan koyarwa ba domin a hannun hangatun musulunci mu muna ɗaukar dukkan wani malami ko me yake karanta wato ne dawa ne ko physics yake karanta ko biology yake karanta ko mathematics yake karanta ko medicine yake karanta duk abinda musulmi yake karanta wato ana tsammani zama mai dawa to in ma bai ɗauka da waccan manufar ba to zai iya isar da wani saƙo na ilimi wanda in ya ki ya kira shi da dawa sai mu kira shi a matsayin
koyarwa
to za a iya isar da hanya ta karantarwa mai kyau a tsara abubuwa masu kyau ta waɗannan kafafe ba tare da kuma ya cutar da musulmai ba sai dai kuma sai dai musulmai ma su ci gajiyarsa kuma su samu amfani da shi abu na uku koyo wanda koyo ɗaya ne na koyarwa cikin lokacin da aka ce ana koyarwa to manufar koyarwa ita ce a koya domin malami idan yana karantarwa babu masu koya a wajen sa bai da amfani to ga waɗanda suka zama ba masu koyarwa ba to su ma za su ci gajiyar waɗannan
kafafai
abubuwa da yawa da za ka iya turawa tambaya ga malamai a addini tambaya abin da ya shafi rayuwa sanin wani abu da ya shafi ilimi na geografiya ko abin da ya shafi wata kimiyya ko abin da ya shafi wani nau'i na kere-kere ko kuma bayanin wani abu da ya shafi fasaha ko adabi duk za a iya amfani da waɗannan kafafai na sadarwa na intanet domin koyo sannan kuma za mu iya amfani da wannan a matsayin fa'ida ta hudu ita ce wajen sada zumunta an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimi rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin manyan malamai da aka yi so a duniya an tambaye shi a game da sada zumunta a wannan zamanin shi ce sada zumunta a wannan zamanin ba abu ɗaya ba akwai sada zumunta ka tashi ka tafi da kafarka ka ziyarci wani dan uwanka akwai kuma sada zumunta kila ka isar masa da sako ta hanyar yin waɗannan kafafen yaɗa labarai sannan akwai sada zumunta ta hanyar kila ka aika masa da wani abu na alheri ko na kuɗi ko kuma ka je da kanka ka bashi mahalli shahidai a Sheikh Muhammad Salih al-Usaimi ya lissafa waɗannan kafafen sadarwa a matsayin wurare ne masu kyau da za a iya sada zumunta da su kuma hatta abin da ya shafi Facebook abin da ya shafi Instagram abin da ya shafi WhatsApp kai tsaye ku masu yaɗa labarai na Hausa kan fassara su ku ce musu ne kuna ce musu kafafen sada zumunta wato fassara ta kai tsaye ta social media to ashe kenan wannan social media din ko kuma kafafen sada zumunta zumunta na ɗaya daga cikin abubuwan da musulunci mai umarci mu da to mu ci gajiyar wannan isar da sako wajen gaisar da wani dan uwanka da yake nesa wanda kila ba za ka iya zuwa wajen sa ba sannan sallama da musulunci ya umarce mu mu amfani mu yaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu yaɗa sallama to za a iya amfani da wannan kafafen yaɗa labarai kafafen sadarwa na intanet wajen sada zumunta ta hanyar isar da sakonni na gaisuwa ga al'umma waɗannan wasu takaitattu daga cikin fa'idoji da musulmi zai iya amfani da waɗannan kafafen yaɗa labarai ko kafafen sadarwa na intanet wajen cin gaji su domin ya musuluntar da su idan an yi ne da niyyar abu guza shi a ruguza addininsa a ɓata masa tarbiyyar iyalinsa a ɓata tarbiyyar al'ummarsa to shi kuma gashi Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hikima ta ya karkatar da waɗannan abubuwa ya dawo da su zuwa ga turba mai kyau domin isar da saƙonni waɗanda suke masu kyau addininsa ya ci gaba ya samu lada macin a ce ya kalli waɗannan abubuwan ko ya ji wani abu wanda ƙila zunubi zai sa ya samu to sai ya zama ya ci gajiya su ko ya samu lada ga shi ƙila ya ƙaru da wani abu na ilimi ko ya isar da wani saƙo na ilimi kuma a cikin sauƙi kuma a cikin farashi wanda yake ɗan kaɗan ba sai ya yi amfani da dukiya mai yawa ba a wajen haka sannan kuma sai ya kasance mutane da yawa sun shiryu ya samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce la an yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khayrun laka min humin na'am gara a ce mutum ɗaya ya shirya ta sanadiyarka da a ce a baka jajayen raƙuma jajayen raƙuma a wajen Balarabe su ne dukiya wacce ta fi tsada a wancan lokaci Balarabe bai da dukiyar da ta fi jajayen raƙuma ana karantawa a Adam muna karantawa a Adam Balarabe idan yana da jajayen raƙuma zai ce ma ɗan shi ya je bakin ƙofar gida duk wanda ya gani ya ce ba akwai kuɗi
akwai kuɗi
wasu za a yi rigima da daga nan kamar yadda mutanen masu ke cewa daga nan har su tun kwata hakotun koli ko kuma wani ma ya ce maka hakotun duniya a je a tafi to yana da wani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na Balarabe wanda ya zo a cikin Larabawa sai ya amfani da wannan dukiya ce mai kima mai daraja a wajen Balarabe a ce yana da jajayen raƙuma gara a ba mu gara mutum sai ya shiga ta sanadiyar ka da hadi waɗannan jajayen raƙuma masu tsada kamar yanzu misali mutum ya ce jiragen sama mutum ɗaya ya shiga ta sanadiyar to idan ka yi amfani da Facebook ka isar da saƙon Allah ka isar da saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ka isar da abin da zai zama addinin musulunci ya samu ci gaba kana tsammanin mutane nawa za su mutane nawa suke karuwa mutane nawa za su fa'idantu to ka in kuma da kaje ka isar da wannan sakon to na gano zaka samu kaga Allah kade sai ladan da mutum zai samu shi ban maka sai to da haka musulmai suna da dama ne girma da za su yi amfani da ita domin isar da sakonni na addinin musulunci wajen jawo hankalin al'umma da shiryatar da su da nusantar da su musamman wannan yanayi da muke ciki da tarbiyya take neman ta gagari iyaye
gaskiya ne
ana neman a dawo da wannan harka ta tarbiyya ta zama ta inganta ta kyautata ta rayu domin tana neman ta mutu
ta mutu gaskiya ne
to ai amfani da waɗannan kafafe da wuya ka samu mutumin da alal akalli baya amfani da waya hannu wayan nan kuma tana da irin wannan shirin da aka yi na shiga internet ya samu sakonni kuma da wuya ka samu wanda ba zai iya karanta alal akalli harfin Hausa Hausan boko ana yi kuma yana da dama na Larabci aka yi ko kuma Turanci kaga hanya ce da za a shiryatar da mutane da yawa ta waɗannan kafafe idan musulmai sun fahimci haka kuma sun ci
gajiyarsu. Alhamdulillah jama'a masu sauraron mu kada a shafa ana tare da gidan rediyon nagarta muryar haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa shirin da ke zo muku kai tsaye a halin yanzu inda a yau muke tare da malam Bashir Lawal Muhammad wanda ɗaya daga cikin yan kuwa musulmi da ke tafiyar da lajnatul da'awa da ke Zaria a nan cikin jihar Kaduna kuma malam yana mana karatu ne akan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu watan kafafen sadarwa na yanar gizo da irin tasirinsu inda malam ya ɗauko mana bayani tun daga asalin yadda al'amura suke har ya zuwa irin hanyoyin da ya kamata mu musulmi ne aiki da su don cin gajiyar su ta hanyar da ta dace ta ila yau da abin da aka ce yana da alfanu kila yana da rashin alfanu kuma kuma watakila kafafen sadarwa na zamani su ma za su kasance haka idan suna da abubuwa na alkhairi to kuma akwai abubuwa na akasin haka amma ya danganta ga shi mai amfani da su wacce hanya ya yi amfani da su a lokacin da malam kafafen yaɗa labaran nan na sadarwa wasu sukan yi amfani da su za ka ga musulmin ne amma ta hanyar ya da hotuna na batsa ko kirkirar labarai na ƙarya ko kuma fina-finai marasa kyau don ba ta tarbiyya wanda wannan yana ɗaya daga cikin waɗansu daga cikin illolin kafafen yaɗa labaran na sadarwa kuma kamar a tsarin aikin jarida dai an san akwai tsarin da wata idan ka ga labari a irin waɗannan gurare in ba an danganta shi da wata kafa ko kuma wani wuri da aka samo shi wanda yake ya shafi kafafen yaɗa labarai wanda ake kira conventional media ko mainstream media amma abin da shafi radio talabijin jarida mujallu da shauransu to kila kaga akwai matsala ciki kila wani ne ya zauna don dai ya kawo rashin jituwa cikin al'umma ko ya yaɗa wata muguwar manufa ko wani mugun tunani na shi ya kirkira ya rubuta ya tura ana to kuma gashi mu musamman mutanen wannan yanki ba ma na arewa ba ko kuma ita Najeriya ko kuma yankin Afirka kusan duk abin da mun gani a rubuce sai mu dauke shi da muhimmancin gaske wani lokaci ba tare da binciken ina ne asalin sa ba shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane daga nan sai a fara kuma yada su zo su mummunan illa walau ga tarbiyyar al'umma ko danyo hatsaniya ko makamancin irin wannan to Allah subhanahu wa ta'ala me zaka ce akan irin wannan abuwa
to kamar yadda aka faɗi ga dai yadda ya kamata a ce musulmi ya ci gajiyar waɗannan kafafi da aka yi bayani kan su sannan a gefe guda an yi mana bayani akan cewa mu sani waɗannan kafafe tattara suke suna mu'amala ne da jin mutum jin ka kuma za a tambaye ka game da shi suna da alaƙa da ganinka za a tambaye ka game da shi harshenka za a tambaye ka game da shi sannan kuma hannunka ne ka rubuta in muka ɗauki abin mu fara da abubuwan da ake sawa a intanet ko kafafe na yaɗa labaran nan ko kuma sadarwa ko isar da sakonni ba komai bane ake yi kunnen ka yana da ka'ida yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam kunne yana zina al'udhu tazin wa zinaha sam'u wa isra'u kunne yana zina zina kunne ita ce kunne ya karkata ya ji maganar da bata cancanta ya ji ba mace ta rika sauraron maganar namiji tana jin daɗi namiji ya rika sauraron maganar mace tana jin daɗi wani ya ban labari kwanaki da cikin masu aiki a ɗaya daga cikin kafafan sadarwa yace suna da wani tsari da suke da shi na abin da ya shafi isar da sakonni na addini abin da ya shafi kiɗe-kiɗe yace da suka tsaya suka yi lissafi daga arewacin Najeriya a wata ɗaya sun samu mutane miliyan 17 da suka yi subscribe waƙoƙi kowannen su al'aƙalli ya sauke waƙoƙi sun kai 30 wani ma kana iya samun album guda na wani mawaƙin da kila ma ba waƙar Hausa ba ce waƙar ce kila ta India waƙar ce kila ta Turancin Ingilishi ko kuma mai kama da haka kila shi bai ma jin wannan yaran ko bai fahimtar sakan to amma sai da suka samu mutane miliyan 12 a cikin ƙasa da awa ɗaya a cikin ƙasa da wata ɗaya afuwan miliyan goma sha bakwai sun sauke kowannen su ya yi subscribing ya kuma yi downloading na alal aƙalli kowanne za ka samu ya sauke waƙoƙi 30 mutum ɗaya kuma ɗan arewa ne kuma musulmi a daidai lokacin da kila ɓangarorin da aka sa na addini za ka samu bai wuce kila a wata guda a samu mutanen da basu kai 1000 kaza ba to ka duba yadda tasiri ne kuma ji ake abubuwa ne na ji ka ɗauki abubuwan da kafafan waɗannan wayoyin suke sawa na kunne wanda an kira mutum abin da ake ce makwalatu ka kalla akwai na addini wanda suke sawa akwai kuma wanda suke sawa na wa'azi ka kalli mutane waɗanda suke sawa kila wa'azi ne ake sawa wata kalma ce da za ta tunatar da kai wani abu da ya shafi addini ko ka gyara wani abu na rayuwarka in an kira ka shi za ka
ji
sai mutanen mu suke ɗaukan wannan jisa ba zai suje su ɗauki waƙoƙi su rika sawa ka ga wannan janibin abin da ya shafi ji in ka shafi abin da yake na gani in mutum yana ji ko yana gani ko ana ba shi labari yana jin labaran abubuwan da 'yan ƙananan yara suke shiga suka kalla na miyagun fima-fimai da miyagun hotuna na ba su tsara hankalin mutum zai tashi kuma ƙananan yara sun iya ɗiban waɗannan abubuwa wanda wannan abun wani marubuci daga cikin ƙasashen Larabawa yake cewa waɗannan kafafan sukan bata abubuwan da masallatai 1000 suke yi a cikin awa
ɗaya
a cikin awa ɗaya aikin da masallatai guda 1000 suke
yi
waɗannan kafafan suna guguza su a cikin awa ɗaya
a cikin awa ɗaya da ke shi aikin shari ya fi tasiri da gaggawa
haka yake ɗan adam ɗan ɗan jarrabe shi da mulki ɗan zuciyar shi tana da rauni yanzu ɗan abu kaɗan ne sai ya ɗibe shi to kaga abin da ya shafi ɓangaren gani
kenan
sannan ka ɗauki abin da ya shafi harshe irin miyagun maganganun da ake faɗi wani ya shiga kawai gidan ya shiga ya tsara wani abu ya ɗau mutuncin wani ya ci wanda manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
ya faɗa mana mahimmancin mutuncin ɗan adam manzon sama ya haɗa mutunci da jini
Allah
la inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun kahumati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha annabi sama yana magana ne a ranar sallah yana magana a cikin makka ranar sallah yace lalle mutuncin ku da dukiyar ku da rayukan ku da baki ɗaya musu Allah madaukakin sarki bai yadda ku zidda su ba bai yadda wani ya ci ma wani haka nan ba ba a yadda a zidda jinin wani ba ba a yadda a ci mutuncin wani ba ba a yadda a kwashe dukiyar
wani ba
dukkanin su haramun ne a taba su kamar yadda wannan garin naku na makka ne yake da alfarma garin makka mun san alfarmar sa mutum ya nufin yin banna a garin makka Allah zai rubuta masa zanibi sannan daraja ranar kuɗin na ranar sallah a darajar wannan watan na Zulhijja wanda a tarihin Laraba tun kafin zuwan musulunci wata ne mai alfarma ba a yaki a cikin to sai manzon sama ya kamanta mutuncin dan adam da wannan amma sai wani ya zuci ko labari ko ta ko hotuna ya rubuta waɗanda suke ba su da amfani ko da gyara yake nufi kila da waɗannan
hotuna
sai su haifar da ɓanna in wani ya je ya ɓanna ka ɗauko hotunan sa ka zo kana sawa kana yaɗawa to kana sanar da wanda bai iya bane ya iya kuma Allah ta'ala ya hana innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke son ɓanna su yaɗa a tsakanin waɗanda suka yi imani to to tabbas suna da azaba ne a dafi a duniyar nan da lahira Allah zai musu azaba to kaga wannan kin san da abin da ya shafi rubutu rubutu na da hadari duk abin da ka dauka suna fadi suna cewa makuti ba qarra amma wa ma hafiza farra ko ka ce makuti ba kadi ya kirru wa ma hafiza kadi ya firru ta zai iya tabbata yanzu muna karanta rubutun da aka yi fiye da dubu karatu ban kana daukar rubutun waɗanda aka yi a zamanin tun kafin annabi Isa da karnona irin su Aristotle irin su Plato irin su Socrates irin su Democritus kana da kuma rubutun su kana karantawa ga littafin su nan ana da su a jawo cikin musulunci muna da littafin mu ga Qur'ani rubutu ne tabbatar da Qur'ani hadisan manzo sama rubutu ne tabbatar da su shi yasa rubutu yana da taka tsantsa shi mutum ya taka tsantsa da hikima balagha yana cewa ma min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu fala taqtud bi khatika ghayra shay'in yasudduka fi al-qiyamati an tarahu babu wani marubuci ba shi zai mutu amma abin da ya rubuta zai tabbata
ya tabbata Allahu
shi ya maka nasiha ya min nasiha ya mana nasiha dukkan mu yace kada ka saki ka dau biran ka ko kuma a shiga internet ko WhatsApp ko Facebook ko wata kafa ka yi rubutun wani abin da face ranar lahira kana fata idan ka ganshi zai maka za ka ji dadin sa to wannan jalibin kenan yadda mutanen mu suka yi in ka dawo abin da ya shafi harshe ƙarya cin mutuncin mutane gulma da su kazafi kirkira abin da mutane ba su yi ba a sa musu sai duk ana amfani da su a cikin waɗannan kafafi kuma mutum ne yana jin ba wani abu bane to alhali ga nasusa na musulunci wanda suka zo suka tsorata da kuma sakamakon mutumin da ya haka mutum ya je ya kana ma wani sharri bai yi abu ba ya ce ya yi
ila hada ya nemi hoton sa ma ya nuna dan ya koyi kara tabbatar da cewa wannan abu haka yake
to ka gani
kuma shi wanda ya karanta kila ya ba zai dogon bincike ba ko kuma bai da hanyar ma da zai gano me ya gaske lamarin sai tafi akan wannan abu da ya karanta
sai ke to ka ga wannan kenan to sannan kuma mu dawo janibin abin da ya shafi yadda waɗannan kafafan sun kuma masu amfani da sun an tura su ma ba su tantance mu a ka'ida ta musulunci muna da ka'ida ta tantance da ma ko da ba a dawo misali a ka'ida ta kafafen yaɗa labarai ba da dokokin da kuke da su musulunci muna da wannan muna da ka'ida me yasa aka samu da ilimin hadisi me aikin malaman hadisi me malaman hadisi suke shine dan labaran da ka zo da su to sai an tantance su kafin a kafa ɗaya daga cikin magabata yana cewa da duk wanda ya zo ya mana magana sai mu karɓa ya ce amma yanzu na zalatin fitan fitanu sun yaɗu saboda haka duk wanda ya zo ya faɗa mana magana sai mu ce san me na rijana kawo mana mazajen ka shi yasa ake da ka'ida ta isnadi a tantance shi kanshi wanda zai bada labarin shi ya kasance ne gaskiya an tabbatar da shi mai gaskiya ne ba a taɓa kama shi da ƙarya ba idan ya yi ƙarya shi kenan ba za a kafa
labarinsa ba
sannan ya kasance mutumin kirki bayan bai ƙarya sannan bai aikata wasu miyagun ayyuka domin so tari idan mutum yana yin wani abu da wuya ya faɗi gaskiya a kan wannan abu wai ba haushi yana da wani karin magana yana cewa wai shi ne zai hana zina wannan karin magana ne mai hikima wanda ya san ga ta sanadi ga ta hanyar da aka same shi sai ya zo da
shi ba zai hana ba zai hana ba kuma yi ba
haka ba zai iya hana wani yi ba to kaga wannan kenan so daga akwai ka'ida ta tantance labarin duk mutumin da na abubuwan da ka karanta to abin da ya wajaba kai shi ne ka tantance wannan abu da aka faɗi gaskiya ne ko a'a ba gaskiya ba ne ta hanyar kai tsaye kila wanda aka bada labarin nan game da shi kila kana da hanyar da za ka iya masa tambaya amma na haka ne ga abubuwan da na samu
game da
shi gaskiya ne wannan abu ko kuma a'a idan ba ka bi ba idan kai shi ba za ka same shi ba to in za ka iya samun wasu wanda suke da alaka da shi ka je ka bincika in wani abu ne da ya shafi gwamnati a bincika ka je ka bincika kafin ka yaɗa ko kuma ka ba wani labari to waɗannan wasu daga cikin fitinu da nake ciki kenan a game da waɗannan abubuwan sannan a gefe guda mu gangaro tasirin da waɗannan kafafi suka yi madalibai waɗannan kafafi sun daga cikin matsalolinsu a yau sun ba da hanyar samar da magudin jarabawa za ka yi mamaki yaro dan sakandiri aji shi biyu a karamar sakandiri ko aji uku ko aji ɗaya a babbar sakandiri ko aji biyu amma za a ba shi aiki maki ya zauna ya yi aikin nan da gaske sai ya je kafin Yaba, bangaren yadda mutane suke amfani da su waɗannan kafafen yada labarai ba yadda ya kamata ba yadda suke zama su cinye lokacin su a banza zaka iya samun talibi ba zai iya zama ya maka karatu na awa biyu awa uku awa hudu wanda mu a tarbiyya abinda ake faɗi shine talibi wanda yake average wato matsakaicin talibi ana buƙatar sa Allah talla a rana ya zama yana da awanni shida da ya ware na musamman su ne na karatun sa na bita karatun sa to a yanzu talibi zaka zo ka tarar da shi kina da lokacin da zai latsa waya da kana bibiya kullun sai ka gashi wallahi wallahi amma ba yi da lokacin da yake da shi ne zo na yi karatu na minti 30 wannan duka karatuttuka da ake na addini da na boko yana latsa latsa yana shati na taba jin wani yawo wata rana yana ba da labarin yana cewa ai tun da ya fara tashi karfe 9 dare to bai gama ba sai da asuba suwa yake fira su wace irin fira ce wannan
kuma ga tambaye shi kira aya nawa ya karanta cikin littafin Allah
ila bai karanta ba
kuma Allah ya gata malakin wannan malaga wani lokacin hatta manyan da ake ganin sun mallaki hankalin kansu ya kamata su ja hankalin irin waɗannan masu wannan sai ga kuma an same su a cikin irin wannan sai ga mutum kila zai bude wayar sa ya duba irin waɗannan kafafen sadarwa su bila adadin a rana amma kila a ranar bai karanta ko aya da alqur'ani ba in ba sallah ba ta kama dole ne misali in yana mai akan
to za mu zo inda hatta ita kanta sallah ai tana da tasiri akan kai matsayin da ita kanta sallah ba a yin ta akan lokacin ta kuma waɗannan abubuwan ake mutum yana cin yana chatin yana rubuce-rubucen abubuwan da ba su kenan ba ko yana karanta-karantar abubuwan da ba su kenan ba ko yana jiye-jiyen abubuwan da ba su kenan ba ko yana kallace-kallacen abubuwan da ba su kenan ba shi lokacin sallah ya zo ya fita bai ma sani ba suna ta ikon ake da daddare ba maganar makiya mulle da ake ba maga a'a suna conference ne da ta WhatsApp da shi da abokanansa wannan shafi hadda manyan mutane da kowa da kowa mutum ya zo wajen aikin da ya kamata yi na awanni malami a aji haka zaka gan shi yana karanta da dalibai amma kuma yana chatting ya fito da waya yana
lalata
wanda tasirin wannan a tarbiyya fitowa da waya kawai dalibi ya ga kana latsa waya ba ta
tarbiyya
sannan na biyu ya zaka kake isar da wajibin da ke kanka kai da aka dauke ka amana zo ka karanta da yara sannan kuma ka zo kana na tsana kan waya a gaban aji kaga wannan fitinin suna da yawa
wannan gaskiya ne Allah ya tsamalan wannan ya sa mun zo ta daidai gaba da wannan su bayan Allah suka yi tambaya kan cewar kamar wannan mataki ya kamata yara su kai kafin a farsu su yi amfani da wayoyin hannu wanda na gazo daidai gaba irin maganar da kake yanzu ko kuma jan hankalin da kake yi kan irin kamar yaron da ka misali ya ce yana ta menene yana ta amfani
chatin
yawa hadarin yawa to irin wannan to wannan ma mataki ko kuma shekaru ya yaro kama ke kai kafin a bar shi amfani da irin wannan
to gaskiya malaman tarbiyya ba su da wani abu na ittifaki da suka yi akan cewa ga shekarun da za a kai amma ɗaya daga cikin malamai ya rubuta littafin sai ya samu suna Siflu Kawad Mahmud wato ɗanka da kuma wayar hannu asara ke nan malamaki in ba ka masana ko kuma ya ɗanka ya ya kamata kai mu'amala da wayar hannu a game da ɗanka to ya kawo shawarwari masu yawa anan akalli mu muna cewa irin halin da muke ciki yanzu kada a ba yawo wayar hannu sai ya gama sakandi gaskiya tsakani da Allah ita kuwa mace ni ban ga fa'idar da za wayar hannu za ta mata ba kuma ba aure ta yi ba idan kuma kila ta kai wani mataki na girma ba ta aure ba to wannan daban amma dai yara mata abubuwan da ake jin labarin munana suna yi da wayoyin nan suna da yawa to da kababi na shawara ni abinda nake gani daidai ko gadon gogayyar da nake da ita ta koyarwa da kuma shiga dalibai da nayi na san su da kuma yaran da na gani da irin tasirin da waya ke kada a ba yawo wayar hannu sai idan ya kai matsayin ya gama babbar attendant wato SS
in
ya gama wannan to hankalin shi ya fara samuwa za ya bashi sannan kuma wani ne zai ka masa recharge wani zai ka samu kudin data
ko la za ka mana wani kan ka wayar ma wace shiri ya kamata a fara dan akwai wayo da za ka zo kan
sannan wace kin waya ce ya kamata a bashi
shin
za a bashi waya ce wacce take da abubuwa applications da yawa take da shirye-shirye da tsare-tsare masu yawa ya shiga can ana iya bashi wayar da bukatar ta ita ce ta isar masa da bukatar sa ta ji kira a kira shi musamman kila bai makaranta ba ko sai yake bakila ko yana nesa baban shi na neman shi zai iya kira sa ko kuma baban shi na son ya bada wani sako a gida ya kira shi sai yan abokanan shi wanda ba a rasa ba amma bancin wannan to shi ne
Alhamdulillah masu haro ana tare da gidan rediyon nagar samari haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa inda muke tare da malam bashir lawal muhammad daga lajnatul da'awa da ke zaria a inda malam ke mana karatu a kan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu watan kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu wanda kafafen sadarwa wannan sanannu ne ga al'umma musamman ga duk masu amfani da wayoyi da suke da irin waɗannan kafafe wanda za a iya sadarwa da su kamar abin da shafi Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram da dai shauransu. Da malam ya kawo mana fa'idojinsu da irin yadda ya kamata ya amfani da su da kuma irin illolin da hakan ke haifarwa ta wani gefen. To a don haka kuma har ila yau malam ya ja hankalin ƴan uwa musulmi da irin hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su don neman rahota a addinance da kuma a duniyance kamar yadda addinin musulunci ya tsara da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma da fatan Allah ya ba malalada akan wannan jan hankali da yake mana lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya ga ku masu sauraro ba don tambayoyi da ake da su a ƙasa da kuma bayanan da malam yake mana ta gefensa sun ƙare ba a'a sai dai don al'adar shirin kenan bayan wani lokaci akan buɗe layin waya dan a ba ku masu sauraro damar ku yi tambaya kan abin da aka karatu a kai ko neman ƙarin bayani kuma da fatar kamar yadda aka sani ba masu a fita daga kan maudu'in da ake karatu duk tambayar da za a yi ya zanto tana da alaƙa kai tsaye da ainihin maudu'in ko kuma karatun da malam yi mana watan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu lambobin da za a iya tuntuɓar mu su ne kamar haka akwai ta farko 0700 3 4 sai lamba ta 2 0 8 2 6 8 7 0 da fatan Allah ya samu dace a mintu ga wani a kan layi hello
salamu
alaikum salam wa rahmatullah
mala ibrahim makar da kai da manyan malamai na muku barka da safiya
na'am to da muke magana
kuna
tare da ikiyar kan kitin Najeriya hawan kai da rafin masoba. Kuma malam Isa, muna sauraron ka. Ka
je maudu'in da malam ke mana karatu ko? Na yi maudu'i akan hanyoyin sadarwa na zamani.
Na'am, eh to kana tambaya?
Na'am, ina tambaya ga malam.
To bismillah.
Wato, abinda nake son yi tambaya ga malam.
Na'am, muna sauraron ka. Muna sauraron ka malam Isa. To ina ganin mun rasa layin malam Isa hawan kai so ba. Da fatan zai sake lalubawa. Hello? 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 Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da wa muke tare?
Na'am, baka tafi da malam ina muku gaisuwa da fatan alheri.
Na'am, muna tare da wa?
Muna Siraj Hashim
da Muhammad. To malam Siraj Hashim, muna sauraron ka.
Ko kike malam a nan kuma ce ina so malam ya tare da hankali a kan wanda za ka ga lokacin sallah yayi. Amma sai kuma shi ina ba ta ma san waya. Wani da shi ma wani da ce wani sun sallah mai kai ga Allah shi ce wai sallan ne sai ke maka ko mutaba kai ne zan yi bayani da anjima haka ni ne ma zama zan waya ne ba kuma wani abin da zai yi da kina so malai kare da hankali kuma da irin wani
na'am to mun gode to mun gode bai da gaske a malam Siraj Hashim to a malam Siraj Hashim kenan to bari mu dauki wani ne so sai mu ka tambayoyin guda biyu zuwa ga malam alo Hello? So wannan baya jin bari mu dauki wani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Da muke magana.
Ina magana da Muhammadu Kabir ne yan cikin gari amana mai fada.
Muhammad Kabir muna sauraron ka.
Oh masha Allah ina malam barka da shigowa wannan gidana mai tari albarka. Alhamdulillah gaskiya mun ji dadi shigowa shi bayanin nukan da yin gaskiya Allah ya saka da alkhairi. Don kamar yadda ya fashe kamar ka daga waya zuwa kan mata kanana haka to kan
na malam muna sauraron ka malam Muhammad Kabir
da gade kan mata gaskiya kanana din nan wanda suke karatu har ma wanda dai ba su kai matakin yin karatu ba sai ka ga yayi ka karama da waya a cikin dangane da suke da samari to gaskiya ya kamata lalle wannan ya tsara jan hankali
na'am
duk ba da kada yanayi har ko shi yaran su gaskiya ina ma nan fata alkhairi da fatan zai koma gida lafiya Allah ya sa fara gida lafiya
to amin ka mun gode malam Muhammad Kabir daga yammacin Amana mai madaci watan karamar hukumar da kuke na nan cikin jihar Kaduna to Allah ya malam kafin mu kai ga daukan wadannan tambayoyi ga gurabi mun samu daya daga Suraj Hashim a tudun wadan mangi a yake tambayar cewa zaka ga ko kuma ke son a yi jan hankali sai zaka ga mutum yana amfani da waɗannan kafafen sadarwa na zamani sai a tunatar da shi cewa lokacin sallah ya yi amma sai ya mai da amsar cewa ai sallar kanshi yake wa ba wanda yake mai nasiha yake wa sallar fa saboda haka ma'ana ga kyali shi sai kuma tambayar ko kuma Muhammad Kabir shi kuma yake magana cewa zaka ga yan mata yara ƙananan da sun tanta ba an ba su wai kuma irin maganganun da zaka ji suna yi tsakanin ta abin nan kamar dai da ka jawo hankali yake ne maka ƙara jan hankali aka
tun ƙari akan wannan dai shine musulmi ya wajaba ya sa cewa kowane minti kowane second kowace awa kowace rana kowane wata da shekarun da yayi a duniyar nan Allah sai ya tambaye shi game da su kuma ta Allah ta'ala ya halicci mutum da ya zo duniyar nan ya zo yi wasa ba sannan sallah tana ɗaya daga cikin mafi girman ibadu
in
mutum ya cire aqida tauhidi ingantaccen tauhidi da ake buƙatar dan adam ya tafi da shi wajen Allah to babu wani guzurin da kuma dan adam zai tafi da shi fiye da sallah
fiye da sallah Allah
in waya za ta jawo mu mutum ya zama ya wulakanta sallah ya tuzarta ta to kaga bai da amfani sayyiduna Umar radiyallahu anhu yana rubuta ma gwamnonin sa wasiƙa yana cewa inna ahamma amrikum indi as-salatu mafi muhimmancin lamari na a wajen ku shine sallah so daga ku umarci mutane su tsaya da sallah sayyiduna Umar duk girman gwamnan sa arka masa ƙara yana sakaci da sallah to sai ya tuhume shi tashin farko in ya tuhume shi ya tabbatar da ba haka bane to daga nan ya sha in ko ya tuhume shi a binciken sa ya tabbatar da haka ne to sai ya dau mataki mai tsanani a game da shi so daga sallah ba a bar wasa bace bulle har mutum ya zama ya sa waya yana na sana san waya waya ta hana shi ibada abu na biyu bangare na biyu shine abin da ya shafi su dai waɗannan yan mata mu sani ƴaƴan mu amana ne Allah ta'ala zai tambaye mu game da su Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa uba za a tambaye shi a game da tarbiyyar ƴaƴansa ya tsare ko bai tsare ba ya tuzurta ko bai tuzurta ba to daga wajibi ne mutum ya san cewa za a tambaye shi daga cikin abubuwan da suke hubuza tarbiyya kamar yadda muka faɗi a wannan lokaci namu akwai waɗannan kafafi na sadarwa kuma ga su a hannun mutum a hannu a dunkule ƴan waya ce ƴar karama amma za a yi abubuwa da yawa da ita
na iyaye su ji tsoron Allah a game da wannan alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi ga wani shi ma a kan layi bari mu ji wa muke tare da shi hello na
ina ne ka Kabir mai biro yan dani
to muna sanar ka malam Kabir
yawa to Allah ya gama mu ina mun hota dai wato hakikar gaskiya malam to wani kira za ka yi ko kuma mutum ya yi tana da abu ta da kaga da waka da amma da karatun mun abu ne a danna waka sai a danna karatu kafin karati abin da sai ga mutum ya danna waka karatun ma amma shi kamar wani hadu a kan waya to malama shi wanda musulunci me ya dauka ya ya kamata mu irin wannan ajiya da fatan kun fahimce ni
na'am kana da ana shaku da karatun addini ko kuma misali kafin alqur'ani da waƙoƙi
a waya ma kwarai da gaskiya kaga a hannun budurwa ba ni da
kita tana ta makara kita
tana ta kafin ya kai aya ta yanki kita ya shigo eh wai to Allah Allah mai da mana gida na ki a kan kawo sai da wannan kina kamar kullun na gode to mun gode
mun gode malam kabir sai ka ta malam kai ka ji tambayar malam
to kina dai an sha mana bayani na san kina hatta a wadannan shirye-shirye da ke gabatarwa an sha mana bayani kuma san me hukuncin kina a musulunci addinin musulunci bai da kike kake yi ba to da ka mutun ya zama musulmi abinda ake tsammani a cikin wayar sa aji shine ya kasance ko dai karatun alqur'ani Allah ya fifita mana ya kawar mana da wace-wace da ake na jahiliya ya kawo mana alqur'ani shi yasa sai daga cikin magabata yake cewa da qur'ani da waka ba su haduwa a zuciya daya in ɗaya yana nan to dai zai koyi daya in ka ga an jarrabo mutum da suwaran kiɗe-kiɗe to za ka ga kuma an haramta masa jin daɗin alqur'ani in ko Allah ya azurta ma mutum suwaran karatun alqur'ani da fahimtarsa da tadabburinsa da tuntuntuni a game da ayoyinsa to za ka ga kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi da kyan waɗannan miyagun abubuwa na kiɗe-kiɗe to bai halarsa ana wannan kwaɗan ba ai kaga baya da kyau ba hankali ba ne shikenan sai mutum zai zo a yi ci abinci misalin nan shine misalin da za ka iya bugawa sai a zuba ma mutum abincin shi a hannu sai kuma a ɗibo gudawa a zuba ba ce a ci ba ce can ga ɓangaren shi amma dai a kwano
ɗaya
a gaya ba zai yi ba ka ɗauki waɗannan kiɗe-kiɗen a matsayin su ne gudawan su ne zawo da aka sa amma karance karatun addini da ake yi na tunatar da mutane wanda Qur'ani da sunna Annabi
sallallahu alaihi wasallam
da maganganun magabata na kwarai to waɗannan su ne wannan abincin da mutum zai ci ya rayu da su.
To da fatan malam Kabir mai biro da sauran waɗanda suka samu damar yin tambayoyi a cikin wannan shiri sun ji amsoshin tambayoyinsu kuma muna ganin lokaci ya yi da ya kamata mu jalaba da shirin amma kafin nan lokaci mun ci gari ya rage zan ba malam a dunkule wannan malam zai ce mai wannan malam wanda kira malam zai yi game da wannan muhimmancin wannan maudu'i da ya mana karatu a kai na kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu a kasancewar lokaci ya kawo jiki har shiga ta malam gare ka
a takaice yan uwa ina jawo hankalinmu babban abin da ya kamata mu sa a zuciyarmu shine tsoron Allah in mun sa tsoron Allah a cikin zuciyarmu za mu iya amfani da waɗannan kafafi ba tare da sun cutar da mu a addinance ba ba tare da sun cutar da mu a rayuwarmu ta duniya ba mu ɗauka cewa Allah ta'ala zai tambaye mu a game da su mun ci gajiyar su a matsayin ni'ima da ya mana ko kuwa a mun kafirce idan mu shiga cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawaq jahannama yaslawnaha alisal qarar Allah madaukaki ce baka ga labarin a baka labarin mutanen da suka jure ni'ima Allah ta kasance musu su kasance sun mai da ita zama bicilce ma Allah Allah madaukaki sarki shiryatar da mu Allah madaukaki ya ganar da mu
amin
ya kara saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasarmu
amin
assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi. Allah ya gata malam Bashir Lawal Muhammad mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ladan tunatarwa da aka yi da mu da shauran al'umma musamman duk wanda Allah ya ba iko ya sami sauran wannan shiri da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abubuwan da muka ji kuma ya ba mu ikon gyara kurakuran da suke da tare da wannan lamari na kafafen sadarwa na intanet na da kuma tasirinsu ya zanto amfanin da zamu yi da su ya zanto na amfanar da kanmu ne a bisa turbar shari'a da kuma amfanar da addininmu fatan Allah ta'ala ya saka mana kai da dukkanin waɗanda suka karko mana a madadin lajilatul da'awa ta Zaria da shi malam Bashir da ya wakilce su da kuma shauran baki da suka rako malam cikin wannan shiri sai abokin aikina Zubair Abdullahi Jarba da Yunusa Ibrahim Shehu da ya sada da kuwatan abokin aikinmu da hukumar gudanarwa gidan radio daga ta muryar haɗa kan jama'a kamar kullum ɗan uwanku Ibrahim Abubakar da ya jagoranci shirin ke cewa wassalamu alaikum.